daga nan birnin Washington DC a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. Abin ne mai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar biyu a Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyar dake birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a kodi yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci yau Laraba 14 ga watan Fabrairu shekarar 2018. Muhammadu Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya.
Shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma wanda yake tsaka mai wuya ya kare kansa a wata hira da aka yi da shi kai tsaye a tashar talabijin din kasar yau Laraba. A Isra'ila kuma Prime Minister Benjamin Netanyahu ya faɗa yau Laraba cewa gwamnatin haɗin gwiwar ƙasar na nan daram. A ƙasar Netherlands, ministan harkokin wajen ƙasar Helder Zijlstra ya yi murabus bayan da ya tabbatar da cewa ya yi ƙarya a lokacin da ya ce ya gana da shugaban Rasha Vladimir Putin.
To a Najeriya kuwa har yanzu wasu sassan ƙasar na fama da matsalar ƙarancin man fetur, lamarin da ke ci gaba da shafar harkokin yau da kullum.
Malam wannan matsalan hasara ma take ja mana mu da muke sayan mai muna aiki da shi saboda idan ka akan naira 10 ƙarin naira 10 sai ka rinka gwagwagwa da fasinja.
Sannan a Jamhuriyar Niger bangaren jam'iyyun kawance da ke mulkin kasar sun ce lokaci yayi da zasu mai da martani ga masu adawa da kasafin kuɗin wannan shekara. To ko me suke shirin yi?
Kenan mu hito rana 4 ga watan Maris mu gaya ma duniya da 'yan ƙasa cewa
za su ji me za su ce. Sannan muna tafi da shirin himma wanda Ladan Ibrahim a yau zai gabatar. Baya ga haka muna tafi da wasu daga cikin kadan wato daga ra'ayoyin da kuka aika mana. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma wanda yake tsaka mai wuya ya kare kansa a wata hira da aka yi da shi kai tsaye a tashar talabijin a yau Laraba. Yana cewa babu adalci matsin lambar da ake yi masa na yayi murabus kuma ba a gaya masa wani laifi da yayi ba. Da yake magana ta tashar talabijin ɗin ƙasar da ake kira SABC a takaice, Zuma ya ce ya gana da manyan shugabannin jam'iyyar ANC mai mulki a ƙarshen makon jiya kuma ya amince da cewa zai yi murabus amma wanda za a jinkirta. Ya ce ya ba da shawarar ci gaba da aiki har zuwa watan 6. Amma shugabannin na ANCC sun kisa amince da wannan tayin da yayi masu suka buƙaci da yayi murabus nan take. Jam'iyyar ta ce majalisa za ta kada kura'a nuna rashin amincewa da shugabancin Sagoba Alhamis idan Allah ya kai mu, wanda suke wato idan har bai sauka ba kafin lokacin. Ba za mu ci gaba da sa Afirka ta Kudu ta jira ba, inji mai ma'ajin jam'iyyar Mr. Paul Mashatili.
Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa yau Laraba cewa gwamnatin haɗin gwiwar ƙasar na nan daram, kuma ya yi watsi da kiran da rundunar 'yan sandan ƙasar ta yi cewa a tuhume shi bisa laifuka biyu da ake zargin ya aikata kan cin hanci da rashawa. Netanyahu ya ce babu wanda ke da shirin yin zaɓe. Ya ci gaba da cewa za mu ci gaba da aiki tare da ci gaban 'yan Isra'ila har zuwa ƙarshen wa'adi. Kiran da aka yi game da tuhume-tuhumen manyan laifuka jiya Talata na zuwa ne bayan watanni da aka kwashe ana bincike akan zarge-zargen cewa Netanyahu ya karbi kyaututtuka masu tsada daga attajirai, ciki har da wani haifaffen ɗan Isra'ila mai aiki a dandalin fina-finai na Hollywood a nan Amurka, wato Alan Milchan, da kuma wani hamshakin attajiri a fannin kafafen sadarwa a Australia da ake kira James Parker. Attorney General na Isra'ila Avichai Mandelbilt ne zai yanke shawara ko za a tuhumi Prime Minister ko kuma a'a. Lawyer da ke kare Netanyahu Ahmed Haddad ya faɗa a wata hira da aka yi da shi a rediyo cewa a rurrute zarge-zargen, ya kuma ce Netanyahu bai karbi wani cin hanci ba.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Talata, ministan harkokin wajen ƙasar Netherlands Helder Zijlstra ya yi murabus bayan da ya tabbatar da cewa ya yi ƙarya a lokacin da ya ce ya gana da shugaban Rasha Vladimir Putin a shekarar 2006. Zijlstra ya bayyana gaban majalisar dokokin ƙasar inda ya ce ya yanke shawarar yin murabus daga mukaminsa saboda bai kamata a ce akwai wani kokwanto akan mutuncin ministan harkokin wajen kasar ba. Wata hudu Zilstra yayi rike da wannan mukamin. Prime Minister Mark Rutte ya fuskanci tambayoyi akan dalilin da yasa bai bayyana wa jama'a wannan ƙaryar ba. Duk da cewa ya san da batun makoni da dama da suka gabata, amma ya ce bai fahimci sosai tasirin bayyana batun ba. ‘Yan majalisar ƙasar sun jefa kura'ar nuna rashin ƙwarin gwiwa akan Prime Minister jiya Talata, amma cikin sauki ya tsallake ƙalubalen.
Ƙungiyar Taliban a wata buɗaɗɗiyar wasiƙa da ta rubuta a Amurkawa ta yi kira akan a hau teburin shawara don kawo ƙarshen yakin da aka daɗe ana yi a Afghanistan. Ƙungiyar ta kuma yi ikirarin cewa hare-haren sama da dakarun Amurka ke kaiwa ba su sake koda ƙwato inci ɗaya wato inci ɗaya daga hannun mayakan sakan ba. Mai magana da yawun ƙungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya rarraba wasiƙar mai shafi 10 a yau Laraba wadda aka rubuta da harsuna da yawa. Wasiƙar ta ikirarin ba da cikakken bayani akan nasarorin da ƙungiyar ta samu da kuma abin da ta kira gazawar haɗakar dakarun da Amurka ke jagoranta yanzu shekaru 17 kenan. Ƙungiyar mayakan sa kan ta rubuta wannan wasiƙar da fatan jama'a Amurka da ƙungiyoyi masu zaman kansu da 'yan majalisu masu son zaman lafiya za su karanta ta da idan basira don duba makomar dakarun Amurka a Afghanistan. Wasiƙar ta Taliban na zuwa ne a daidai lokacin da Amurka ke ƙara ƙaimi wajen kai hare-hare akan mayakan don goyon bayan dakarun Afghanistan ta ƙasa da kuma sama. A ƙarƙashin sabuwar dabarar yaƙi a ƙasar da shugaba Donald Trump ya fitar, da zimmar hakan zai kai ga tilastawa 'yan Taliban su hau teburin shawara. A wata ziyara da ya kai a Afghanistan a gabashin Afghanistan cikin makon da ya gabata, General John Nicholson, kwamandan dakarun Amurka da na NATO a yakin da ake yi a ƙasar, ya ce zafafin hare-haren da ake yi a ƙasar ya yi tasiri. Ko da yake wasiƙar ta 'yan Taliban ta jefa alamar tambaya akan waɗannan bayanan.
An harba mutane uku aka kuma jikkata su yi a yau Laraba a kusa da cibiyar tsaron ƙasar Amurka a wajen birnin Washington, a cewar rahotanni daga 'yan sanda. Kafafen yaɗa labaran yankin sun ce an kama mutum ɗaya, an ganshi da anko a hannunsa zaune a ƙasa yayin da 'yan sanda suka kewaye shi a kusa da ƙofar shiga cibiyar ta leƙen asiri da ke unguwar da ake kira Fort Meade a jihar Maryland. A kusa kuma an ga wata baƙar ƙaramar mota da ta yi karo da wani shingen cibiyar, gilashin gaban motar ya yi rata-rata da harsashi, kuma jakunan kariya da ake kira airbags da turanci duk sun fito. Ga kuma abubuwa da jini ya taba a ƙasa dab da inda abin ya faru. Amma cibiyar da ake kira NSA a takaice, wadda ke aikin leƙen asiri ta na'urori a faɗin duniya da zimmar daƙile duk wata barazanar ta'addanci, ta ce komai yana tafiya daidai a wurin, kuma an riga an sanar da shugaban Amurka Donald Trump a kuwa wannan lamarin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya har yanzu al'ummar ƙasar na ci gaba da kokawa kan yadda ake ci gaba da fuskantar matsalar ƙarancin mai a ƙasar, lamarin da ke kawo cikas ga harkokin yau da kullum. Wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya yi dubi kan girman wannan matsala a jihohin Niger da Kogi.
Malam Bala na Yashi da ke zaune a birnin Lakwaja fadar gwamnatin jihar Kogi ya ce ƙarancin man ya jefa jama'a cikin kuncin rayuwa da takura, kamar yadda ya yi min ƙarin bayani ta wayar salula.
Wanda ake jan naira 50 da ake gana jan wani naira ne, kuma su a kada ne a cikin abu ne ke karɓa kamar naira 40 ne na suna karɓa har naira 50. Mota kuma ta fi shi ma ba za su ba ma da ƙar ba ka same shi duk kuma wata rawa na za a ji kamar ba kowa.
A nan jihar Niger ma dai lamarin guda ne. Malam Muhammadu Bello, wani mai sana'ar tukin keke napep, ya ce suna tafka asara a sakamakon yadda lamarin man fetur ɗin ke ƙara ta'azzara.
Malam, wannan matsalan hasara ma take jama'a mu da muke sayan mai muna aiki da shi, saboda idan ka akan naira 10 ƙarin naira 10 sai ka rinka gwagwagwa da fasinja. In ka ce mai ƙarin naira 10 ma wallahi ba wani ba amincewa zai ba, kuma idan ka ci gaba da wucewa zaka kona man ne sai ya wuce a banza.
Alhaji Adamu Erana shine shugaban kungiyar dillalan mai masu zaman kansu a jihar Niger, ya ce shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ne kawai zai magance wannan matsala cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ta hanyar samar da man a depot na gwamnati a maimakon na 'yan kasuwa.
Wai private depot ɗin nan tukuna ma na waye? in ka lura duka wai aikatan gwamnati ne wanda suka far gwamnati su ne suka je suka bude private airport din kuma da suka koma can private airport bayan sun yi retiring ai sun bar wasu agent sun bar wasu ne suka kakkafa ai da NPC ko DPR
yanzu kana ne hukuma ku samu mai daga depot na gwamnati
ta ina zaka same shi ko ka je depot din gwamnati za a ce maka ba mai sai a tura ka wani private depot cewa zaka iya daukan man gwamnati a wurin amma da an dauki mota 30 sai kaji an ce man ya kare shauran kuma sai kaga mai private depot zai ce maka yana da man saidawa amma kuma a farashi mai tsada
amma yanzu ya zai a magance wannan matsalolin
amma kace bo ya rage na Buhari
to sai dai a lokacin da na tuntubi babban daraktan hukumar da ke kula da albarkatun mai da kayyade farashin sa a jihar Niger engineer Isa Abdullahi Jankara ya ce suna iya kokarin su wajen shawo kan matsalar ko baya ga wannan ma dai a nan jihar Niger gwamnatin jihar ta kafa wani committee da ke zagayawa da jami'an tsaro domin tabbatar da ganin masu gidajen man suna sayar da shi akan farashin gwamnati na naira 145 a maimakon 200 zuwa 210 Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
a gaida Mustapha a jamhuriyar Nijar jami'an kawance da ke mulki sun mai da martani wa waɗanda ke suka manufofin gwamnatin shugaba Isufu Muhammadu banda suka lura da yadda wasu 'yan kasar ke sukar wasu muhimman matakan da ke kunshi a tsarin kasafin kuɗin shekarar 2018 da kuma wasu matakai na daban da suka shafi maganar tsaron ƙasa domin tabbatar da cikakken goyon baya gwamnatin kawancen jami'an ya kuduri aniyar gudanar da wani gangami a ranar 4 ga watan Maris mai zuwa a manyan biranen kasar ta Nijar wakilinmu muna murya wato Ayemai Sulaiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani
wannan shine karon farko da kawancen MRN na jami'in da ke mulkin Niger ke bayyana matsayinsa a hukunce a game da tsarin kasafin kudaden 2018 wanne kamar yadda aka sani yake ci gaba da haddasa tayar da jijiyoyin wuya a wajen kungiyoyin kare haƙƙin jama'a saboda a cewar su yana kunshe da matakan jefa talakawa cikin kuncin rayuwa yayin da jami'in adawa a nasu bangare yake danganta tsarin kasafin da rashin sanin makamar mulkin kasa shugaban jami'ar PNDS tarayya Bazoum Mohammed da ke jagorancin taron wannan kawance na cewa
mu ma mun san da akwai irin matakan da lalle yau sun yi sanadiya a wurare kadan ba kamar yadda su suke gai sadan wa'ansu abubuwa ba na masrufi ba kama na zirga-zirga da sauransu kun gan dai matakan da muka doka mu ba mu rage albashin ma'aikata ba ba mu rage yawan ma'aikata ba ba mu ce ba akwai wani abun da mun riga mun ba mu mutane muka amshe musu ba wannan abun mu an yi su cikin sauran kasashe saboda lokaci ne ya zo mai tsananin wuya kenan ya kamata al'umma ta gane haraji abu ne ne wanda dole sai an neme shi inda duk jama'a suke babu shakka
matakin jirge sojojin kasashen yammaci a wasu sassan Niger da sunan yaki da ta'addanci na daga cikin abubuwan da ke shan suka daga waɗannan kungiyoyi har ma da jam'iyyun adawa
wallahi in mu ne muke a wurin su irin wannan maganan ba mu iya muyinta mu gurin mu ɗan ƙasa su kwana lahiya menene ɗan Niger suka ga wannan sojojin suka mu sun musguna ma wani ne sun ma wani abin da ba daidai ba ne akwai wani dan fara fula wanda ya taba ganin wani soji ya yi abin da ba daidai ba na wata ƙasa har ya zamanto shi ne maƙiyin shi kuma shi ne yake so ya hita ya bar ƙasa alhali ko shi ya san aikin da ake yi a Bilma shi ya san aikin da ake yi a Sigidin ya san aikin da ake yi tsakanin iyakanmu mu da Algeria tsakaninmu mu da Chad tsakanin mu da Mali
a wani yunkurin jaddadawa shugaban ƙasar Niger Isu Muhammadu da gwamnatinsa cikakken goyon baya jami'in kawancen MRN a wannan sanarwa sun kuduri aniyar fitowa kan tituna a farkon watan gobe kamar yadda Kasim Mukhtar na jami'ar CPR inganci ke karin haske
wa'annan yan kwarorin mutane za mu nuna musu cewa jama'a ba alfahari ba da karin Allah tamu ce yau kuma in Allah ya yarda tamu ce gobe babu kowa tare da su kenan mu hito rana 4 ga watan Maris mu gaya ma duniya da yan kasa cewa dukkan kudurruka wanda gwamnati ta doka da shugaban kasa al'umma kasar Niger tana bayan su
ko a ranar Ladin da ta gabata ma kungiyoyin kare haƙƙin jama'a a ƙarƙashin wata hadaka sun shirya jerin gwano hada da gangami inda aka kesta cewa dubban 'yan Nijar ne suka amsa kira a yamai da wasu manyan biranen Nijar yayin da tuni suka fara hangen sake fitowa a ranar 25 ga watan da muke ciki a ci gaba da matsawa gwamnati lamba domin ta canza ra'ayi akan sabuwar dokar harajin 2018 sune Mummuni Barma muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.
To a wani yankuri na kokarin bullo da hanyoyin da za a daƙile tasirin kungiyar da ISH ko kuma ISIL a yankunan da suke kai harahar a duniya, an buɗe wani taron ministocin ƙasa da ƙasa domin yaƙar manufofin kungiyar a yankunan da suke tasiri ciki har da ƙasashen da ke yankin Sahel a Afirka. Ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Malam Ibrahim Yakuba na cikin waɗanda suka halarci taron, ya kuma zanta da abokin aikinmu Abdulaziz Adili Turo kan wannan taro kamar da za ku ji a cikin wannan rahoto.
An fara taron ministocin ƙasa da ƙasa da ke yaƙi da 'yan ƙungiyar 'yan ta'addan Da'ish a ƙasar Kuwait, inda ƙasashe su 74 suka halarci wannan taron har ma da wasu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. Ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Malam Ibrahim Yakuba na cikin waɗanda suka halarci taron, kuma mun zanta da shi akan lamuran da suka shafi yaƙi da Boko Haram da 'yan ta'adda Aqim a yankunan Sahel da suka haɗa da Nijar, Najeriya, Mali, Kamaru da kuma Chad. Ga abin da ya ce.
Assalamu alaikum. Na farko shine in ce abin da ya kawo mu da Kuwait shine taron haɗin kai ƙasashe guda 75 na duniya wanda suka yi niyyar su gama ƙarfi don su yaƙi ƙungiyar 'yan ta'addan nawa da ake cewa Da'ish. Wannan taro ne da muka yi nan a ƙasar Kuwait don mu gani cikin koko da muke da wannan 'yan ta'adda ina aka kon, wace nasara aka samu, me yayi kingi, kuma menene a gabanmu. To wanga dai shine muhimmancin wanga taro. To ƙasar Nijar tana cikin ƙasashen nan wanda na gaya maku da 75 da suke yin wannan haɗin gwiwa na yaƙi da 'yan ta'adda Da'ish.
Ta me amfanin wannan taron ga ƙasashen Afirka kamar su Nijar, Najeriya da su Mali?
Na farko shine ga lissafin mutaaddanci bai da iyaka. Wanda da ta'addanci Siriya ko Iraq duk su ne suke kai mana hari, Najeriya ko Mali ko iyakar Nijar da Burkina. Wannan na farko ne ina ji a duniya kowa ya tabbata 'yan ta'adda duk guda ne, ba su da wani imani, ba su da addini, ba su da iyaka. Tunda duk in ka diba yawancin ƙasashen duniya sun kai musu hari ko ta wani hali. Da nan na farko su 'yan suna gaba da duk ƙasashen duniya da ka sani. Yanayin na biyu kuma kamar yadda masu lissafi suke gani, kamar kuma yadda kowa yake tsammani, yadda aka kai musu hari a ƙasar Iraq da Siriya aka nan aka roga za su ƙwarai, to mutane suna gudun a ce wannan 'yan ta'adda su gudu su koma Afirka. Kuma ana tsammanin ma in sun koma Afirka yawanci inda suke iya zuwa shi ne yankin Sahel. Kuma wannan lissafi yana da hujja, tunda ka gani in ka diba 'yan ƙasashen waje suke zuwa yaƙi Iraq ko Siriya sun fara ragewa a wannan ƙasashe, amma suna nan ga karuwa a ƙasar Afirka inda sun kai wajen 300,000 da suke yawo a cikin ko'ina cikin ƙasashen. Kenan mu lissafin mu shine idan muna so mu ci nasara da yaƙi da 'yan ta'adda shine aikin da aka fara a ƙasar Iraq da ƙasashe suka ba da goyon baya, suka ba da haɗin kai. Wannan aiki ba a ƙare shi, ba a tabbatar da cin nasara sai in mun kaima wanda ke arewan Mali ko kuma 'yan Boko Haram ko kuma wanda suke Libya a ce mun ci nasara bisa kansu. Idan dai a koda yaushe akwai damar su koma wata ƙasa su laɓe don su kai ta'addanci, to ƙasashen duniya ba su nasara ba. Shi yasa yau ƙasashen Afirka suka ce ya kamata a yi taro ma na musamman na 'yan ta'addancin nan da suke can Siriya ko Iraq wanda aka kai ma hari har aka samu nasara bisa kansu, ina za su koma don mu kare kanmu, ka a ce ƙasashenmu za su koma kuma su zo su kawo mana sabuwar matsala, don su zo su kama ma 'yan uwansu da ke arewan Mali ko kuma 'yan Boko Haram ko Libya. 'Yan ta'adda hudu guda ne, kowace ƙasa suke aƙidarsu guda ce, babu imani ga rayuwar ɗan adam, babu mutunci ga rayuwar ɗan adam, su kawo fitina, su kawo tashin hankali a cikin ƙasashe. Shi kaɗai ne ya dame
zaman duniya, zama lafiya, ƙarewa lafiya tare da ƙoshin lafiya, kuma zauna tafiya ba dawowa ba.
Ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar kenan Malam Ibrahim Yakuba. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa 10 na safe ne da minti 19, karfe 6 ne ma kenan a can birnin na Kuwait da minti 19. Kai tsaye ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin himma.
Himma ba ta da rago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka shigo nan Amurka domin neman sauyin rayuwa idan ne masu saurare na biye da mu muna tattaunawa ne da bakwar mu malama Zainab Ahmed kuma a shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda take muna bayanin abubuwan da yasa Amurka ke da dadin zama kuma yau a wannan shiri ne na ƙarshe na tambaye bakwar ta mu shin menene dadi da wahalan zama Amurka wasu na cewa wai abin da yake sauki a nan America ban san ko a nan jahan haka ne ko kuma gaba ɗaya ne American wai abin da yake saukin samu shine abinci haka ne
haka sosai abinci yeah abinci yana da sauki sosai abinci abinci ba wani damuwa ba za ka taba kwana a ce ba ka ci abinci ba kai da ba ka ci ba ka so ma ka ci ba ba za ka so ka ci abinci ba ma saboda abinci ko ina in ka ci ya ka abinci ka ci ya ci abinci
to ko baka da kudi ka samu ka ci
ko baka da kudi government say ba su baka abin da America baya saba so ci su ci wai wani yayi ta ci ba kudi eh ba abinci ko kai aiki ko baka yi aiki ba saba su kai bacci ba abinci
to duk abin da ke da dadi ba zai rasa wahala ba menene wahala zama America
wahalan zama America shine kaman weather din
wato yanayi
sanyi sosai kuma a cikin nawa dai ba wani damuwa haka ba wani
yanayin
ana in ka dika sa hannu a wurin da baka mata ba za ka ji ba da
ba ruwansu to ba ruwansu da ko kai wane ne
ko kai waye ba ruwansu ka yi abin da za ka yi kowa ya naci amma dai kake ji ka yi abin da ya ci ka ta yi haka kake in ya ce haka yake yi kai ya ta baka da damuwa
to yanzu in wani zai kira ki daga gida ya ce Zainab gashi kun jima America kun san yadda America kuna jin dadin zama gashi ko zuwa ma baki ba ni ma ina son yanzu wani shawara zaki ba mutum mai son ya zo yanzu haka
eh zan ce amma yanda muka yanzu dai an dena wannan lokaci din nan an dena amma in ba dena ba zan ce ya kamar lokacin da ake yi ina ga mu kowa kuce kuce wai kuma ba su yadda ba wai da gaske ne na ga su da gaske ne gashi na ga mun nan kuje ku yi kuje ku yi nan fa yana da kyau fa nan fa yana da kyau in ba ka in ka yi aiki kana da aiki annu ba ka da damuwa kuje ku yi kuje ku dan ku zo nan yin ana da kyau saboda in wuri yana da kyau ka kana so iyalin ka su ma su so yana da kyau din kasan yana da kyau sai dai inda ka bi dokin su bane shi ne damuwa
to wasu na cewa wai in mun zo nan sai mu mance da zuwa coci ko mun mance da zuwa masallaci me za ki ce masu irin wannan magana
ba haka bane ina zuwa coci ina every sunday
to
every sunday ina zuwa da yara na ba wanda yake damun ka je kai abin da kai ka dawo kitan ka ba mai damun ka in za ka kai sallah ne ka kai sallan ka ka dawo kitan ka
no sai a ce ayan in mutum ya zo nan bayan addini sannan baya da tarbiyya saboda akwai yanci nan yayi yawa
a'a ba aka bane to ni da ban sani ba amma nan da nake a Texas a'a ba aka bane
to Zainab ka mu ce maki sai an jima me zaki faɗa mana wanda kila ni ban taimake ki ba game da zama America
na san anything da yake da kyau akwai the other side to see it yana da kyau sosai yana da kyau ba ali wanda zai iya samu zuwa ya zo amma daga farko in ka zo kamar ba daɗi saboda ba ka san yadda za ka yi ba in ba ka da kowa in ba ka da kasayin da za ka yi ba yana da ɗan kamar ɗan wahala amma in ka kamar ka yi session za ka ji daɗi kurin
to kamar yadda kika ce abinci na da sauƙin samu ana cewa kuma wurin zama na da wahalan samu haka ne kamar samun gida yana da tsada ko babu shi a ba haka
ne in ka ce tsada ko kana kamar kana duba kuɗin ya okay nawa ne ake biya nan in a gida ne wannan kuɗin ya haka ne za ka duba shi yana da tsada in kana converting kuɗin da kake biya na gida nan kana converting shi zuwa naira haka ne yana da tsada amma yanzu ko ba yi nan yadda kake aikin ka za ka yi daidai wanda za ka shafiya na gida na ruwa da wuta
duka ba matsala bane
ba matsala bane amma damuwar nan da kamar in baka da lafiya
eh
dole shi ka je aiki so in baka je aiki ba ba ka iya biya kamar bill inka so every month ne za ka na biya so in baka yi aiki ba yaya kai ka biya amma sometimes government suna tambaye ko in kai apply to pass help okay gashi gashi ba yi aiki ba ta mikini so da ban da lafiya this is the motto
to watan nan lafiyan ka shine jarin ka
haka
to malama Zainab mun gode kwarai da gaske da wannan lokaci da kika ba mu ka tattauna da ke to masu aure aka ce laifin dadi karewa da wannan ne muka kawo ƙarshen tattaunawar da muke da bakwarta mu malama Zainab Ahmed sai wani satin a jimu da wani sabon bako yanzu a madadin ita bakwarta mu Zainab Ahmed Okotete da Julie Gresham da today sautin shirin ni Ladan Ibrahim yake cewa sai wani sati cikin ikon Allah
kuma dan layo batun kira ga neman sulhu kan rikicin tsakanin makiyaya da manoma shine batun da yafi jan hankalin masu aiko mana da sakonni
sakon farko na hadin gwiwa ne daga Rilwani Ibrahim London Wuba da Ya'uba Tile dake cikin tsohon kasuwar garin Wuba jihar Adamawa suka ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka Hana makiyaya kiyo da wasu gwamnoni suka yi a Najeriya wani babban koma baya ne ga bangaren cigaban kasa domin noma da kiyo sun yi tushen cigaban kasa tabbas fitar da sanarwar kalubalantar zanga-zanga da kungiyoyin fararen hula suka yi a jamhuriyar Niger da hadin gwiwar jam'iyyun MRN da ke mulki suka yi samsan ba shine mafita ba yin adalci da kyautata rayuwar al'umma shine mafita kawai dan haka muna fatan kungiyoyin fararen hula ba za su yi kasa a gwiwa ba har sai sun cimma ruwa sako daga Abubakar Kawu Girgir daga jihar Yobe Assalamu VOA Hausa muna roƙon dan majalisar jiha mai wakiltar garko da ke wayanta Abba na Baba da ya taimaka wayoyi al'ummar garin Maida dan cika musu alƙawarin da ya dauka musu na gina haraba masallacin Juma'a sakon hadin gwiwa daga Aminu Kano Maida garko da Adamu Sabiu Wangara VOA Hausa ba shakka matakin da gwamnatin jihar Plateau ya dauka na cewa ba zai kafa dokar haramta yin kiwo a jihar sa ba inda yake bauri na musamman na kiwon dabbobin makiyaya a jihar abin yaba wani da kuma jinjina masa kwarai tabbas wannan mataki zai kara dankon zumunci da zaman lafiya tsakanin manoma da makiyayan jihar Plateau daga Ahmadu Abacha Mashina Yobe
yanzu kuma sai labarai a takeice
to a takeice shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma wanda yake tsaka mai wuya ya kara kansa a wata hira da aka yi da shi kai tsaye a tashar talabijin a yau Laraba yana cewa babu adalci matsan lambar da ake yi masa na yayi murabus kuma ba a gaya masa wani laifi yayi ba da yake magana da tashar talabijin ta kasar da ake kira SABC a takeice Zuma ya ce ya gana da manyan shugabannin jam'iyyar ANC mai mulkin kasar a ƙarshen makon jiya kuma ya amince da cewa zai yi murabus amma wanda za a jinkirta Prime Minister kasar Israila Benjamin Netanyahu ya faɗa yau Laraba cewa gwamnatin haɗin gwiwar kasar na nan daram kuma yayi watsi da kiran da rundunar ƴan sandan kasar ta yi na cewa a tuhume shi bisa laifuka daban-daban har biyu kan cin hanci da rashawa
Masu haro da kuma kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kina agogon Ghana zamu zo muku da wani sabon shirin inda zamu so mu ji ra'ayinku kan yadda kuke kallon batun kafa ƴan sanda a jihohi na gashin kansu kenan idan kuma ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata ko kuma kallon labarai cikin hotuna da video za a iya garzaya shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com in zama da din ita Maryam Dauda da Tsitani gabatar da shirin da kuma Julie Levis Gresham da ta hada shirin baki ɗin sa sai engineer mu Tom Mahmud Lalo ke cewa mu ta lafiya daga nan sashin hausa na Amurka a birnin Washington DC kada ku nisa ga shirin yau da gobe nan